إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته munagode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi bai tarin albarka na karatun tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab Allah yarda da shi a wannan yammaci na Alhamis 15 ga watan Rajab hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 17 ga watan 2 shekara ta 2022 wannan ita ce halka ta 51 a tarihin da muke karantawa na khalifa shiryayye Umar dan Khattab khalifa na biyu cikin khalifofin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a halkar da ta gabata muna cikin bayani kan misali na biyu ko gaba ta biyu a misali na 8 cikin misalai da mawallafi ke kawowa na wannan littafi da muke karanta adwa'un ala jihadi umara bin al-khattabi radiyallahu an dangane da yadda sayyidina umar Allah yarda da shi yake lazumtan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a wannan misali na 8 din ba amince ba mun karanta gaba ta farko sannan gaba ta biyu ita ma mun karanta ta muna dabda karkare bayani akan gaba ta biyu lokaci ya cin mana in ba amince ba a gaba ta biyu bayani ya kai mu ga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yada zango a ji'irrana wani guri ne da yake wajen Makka yana kusa da Makka yana wajen Makka wannan guri na ji'irrana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda bayani ya gabata a baya anan ne ya rabba ganima ta Hunain da ya taho da ita wasu malaman suna cewa tsakanin wannan guri da garin Makka kilomita 99 amma yana da dan nisa kenan da Makka annabi yayi umra daga wannan guri yayi niyya ta umra ya shiga ihrami yazo yayi umra to bayanin da muke yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan guri kafin ya bar gurin sai wani balarabin kauye yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yayi harama ya shiga ihrami zai aikin umra to amma kuma ya sanya turare ya cutanya jikinsa gaba daya da kuma wannan mayafi nasa da ya yafa ko alkyabba da ya yafa na ihrami wato yanzu ya shiga cikin ihrami amma tufarsa ta ihrami ko mayafinsa na ihrami ya jike da turare sannan jikinsa shi ma ya jika da turaren to shine yayi zo yake fatawa gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabanin yazo yayi fatawa kamar yadda muka yi bayani a baya akwai wani sahabi na annabi ya Ala ibn Umayya at-Tamimi Allah yarda da shi ya tambayi sayyidina Umar Allah yarda da shi cewa shi yaya za a iya ga annabi lokacin da ake masa wahayi ma'ana shi tunda yake bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana daidai lokacin da ake masa wahayi sai yake fata ina ma ya ga annabi ana masa wahayi ya ga wa sayyidina Umar yace laitani ara nabiyallahi hina yunzal alaihi alwahyi ina ma a ce zan ga ma'aikin Allah annabin Allah lokacin da ake saukan masa da wahayi to sai aka yi gamdakatar aka yi dace wannan balarabin kauye ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya wannan mun yi bayani a halkar da ta gabata annabi sai yayi shiru dan wani lokaci bai bashi amsa ba har ya juya ya tafi gararin sa to can sai sayyidina umar ya kula cewa ai yanzu wahayi ake yi wa annabi kan amsar tambayan wancan balarabin kauye da ya zo yayi wa annabi cewa shi yanzu ya cuɗanya da turare jikinsa da mayafinsa na ihrami duka a cuɗe yake da turare to shine sayyidina umar ya kira ya ala bin umayya ya zo ya ga annabi saboda yana fatan ya ga annabi lokacin da ake masa wahayi to da ya zo sai ga annabi fuskarsa ta canja ta yi jajawur sa'annan kuma yana gurnani ko kuma sauti irin na mai bacci idan yana mai ake kiransa gwarti ko sauti irin na mai bacci wanda ake kiransa gwarti to daidai wannan lokaci su da yake sun saba ganin annabi ana masa wahayi sai suka fahimci cewa wahayi ake yi wa annabi shine sayyidina umar ya kira ya ala bin umayya ya zo ya ga annabi gashi nan ana masa wahayi to bayan dan wani lokaci sai annabi ya koma normal yanda yake fuskarsa ta dawo yanda take wannan sauti da yake fita kaman gwarti shi ma sai ya yanke to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace aina alladhi sa'alani anil umrati anifan ina wanda ya tambaye ni kan umra dazu faltumisa rajulu sai aka je aka nemo wannan mutumin faji'a bihi sai aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy to anan muka tsaya a wancan makon da ya gabata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma at-tibu alladhi bika faghsilhu thalatha marrat amma wannan turaren da yake gangar jikinka yanzu abubuwa guda biyu ne turaren ya taba gangar jikinsa kuma ya taba mayafinsa na ihrami to yaya zai to ga fatawa nan wannan fatawa da aka annabi yake bashi wahayi aka masa kaga shi yasa aka ce da hadisi da alqur'ani duka wahayi ne tunda wannan ai hadisi kaga wannan hadisin an matsibu ai ba a tilawarsa cikin qur'ani kaga wahayi bai takaita da qur'ani ba kawai har hadisan annabi shi yasa Allah ya ce ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yanzu duk abin da annabi ya fadi wahayi aka masa to shine wannan shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shine wasu malamai suka ce kenan annabi baya ijtihadi mun san ijtihadi ko a zo a tambaye ka game da abin da ba nassi yanzu sai kai ijtihadi kai kokarin kiyasi da wani nassi da yake makamancin sa ko kuma gurgurdan iya fahimtarka kai ijtihadi ka samarwa abin da aka ma tambaya akai wanda babu nassi ka samun masa da hukunci to shine wasu malaman suka ce kenan annabi baya ijtihadi duk abin da kaga annabi ya fadi wahayi aka masa wasu malaman suka ce annabi yakan yi ijtihadi idan ijtihadin nasa ya dace da muradin Allah subhanahu wataala shikenan in kuma bai dace ba to Allah zai tankawa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar abin da ya faru a yakin badar annabi ya shawarci abubakar da umar akan menene ra'ayinsu dangane da fursunonin yakin da aka kamo a yakin badar sayyidina abubakar shi shawarinsa a kyale su kowa ya fanshi kansa ma'ana kar a kashe su kowa ya fanshi kansa duk wanda ya fanshi kansa sai a sake shi kaga wannan fansan kawunan nasu da za su yi dukiyar fansan za a iya amfani da ita wajen ƙara ƙaimi wa mayakan musulunci da ƙara guzuri da ƙara ƙarfafa daular musulunci da dukiyar da aka bayar ta fansa su kuma akwai fatan watakila su musulunta in sun gaba a kashe su ba kaga wannan shine ra'ayin sayyidina abubakar ra'ayin sayyidina umar kuma kar a daga musu kafa duk a kakkashe su to annabi sai karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina abubakar shine Allah ya saukar da ayar alqur'ani ya nuna hakan bai yi ba ya nuna cewa ra'ayin sayyidina umar din shine yas'alunaka wata aya ce cikin suratul anfal da Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka anil anfali ba ita ba nan farkon kulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا آية ديتنا تكن سورة الأنفال دع الله سبحانه وتعالى يا زرقي كربان كدن فانسا دقا كاما من ياكي نبدر ينونة تشوارش كربان شينيفي To anan shine malamai suka ce ijtihadi ne Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi sannan kuma wannan ijtihadin da Annabi yayi sai Allah bai tabbatar da shi kan ijtihadin nasa ba aka saukar da aya ta alqur'ani aka nuna ra'ayin da sayyidina Umar ya bijiro da shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce wacce take to a wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallam in muka kula zamu ga yayi shiru bai ce komai ba da aka masa wannan tambaya din can kuma bayan wani lokaci yasa aka nemo wanda yayi tambaya din sannan kuma ya bashi wannan amsar yace amma tibul ladhi bika faghsilhu thalath marrat amma turaren da yake gangar jikinka ka wanke shi sau uku ma'ana ya wanke karo na farko ya sake debo ruwa karo na biyu ya wanke ya sake debo ruwa karo na uku ya wanke haka hadisin yake nufi wasu malamai suka ce eh annabi ya ce ya wanke shi so uku ne saboda ya kai makwara wajen nisanta daga wannan turaren da ya taba gangar jikinsa to amma akwai hadisi na Aisha Allah ya dade ita da take cewa ta kasance tana dayyaba annabi sallallahu alaihi wa sallam gabanin ya shiga ihrami sannan kuma tana dayyaba annabi sallallahu alaihi wa sallam gabanin ya fita daga ihrami kafin yayi dawafi jikin dakin Ka'aba dayyabawan shine ta sa masa turare kafin ya shiga ihrami Aisha tana sa masa turare kuma anan gurin an ce ya wanke turaren da yake jikinsa na soshin kaman sun yi karo kenan da juna kuntu utayibu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam li ihramihi qabla an yuhrima inji Aisha tace na kasance ina dayyaba annabi ma'ana tana sa masa turare a lokacin da zai shiga ihrami kafin ya shiga ihrami kenan tana sa masa turare gabanin ya shiga ihrami sai kuma yazo shiga ihrami nan kuma wannan balarabin kauye da yazo yi tambaya annabi ya ce masa ya wanke turaren da ke jikinsa sau uku a zahiri kaman nasoshin sun yi karo da juna kenan kaga anan gurin ba a so mai ihrami a hadisin nan na wannan balarabin kauye tambayar da yayi ba a so mai wanda zai shiga ihrami yasa turare kenan yana daga cikin abubuwan da aka hana mai ihrami yayi sa turare a jikinsa kuma Aisha tace tana sa annabi turare gabanin ya shiga ihrami gabanin ya sa ihrami to ya zamu yi mu hada hadisan mu amfani da su haka wasu malaman suka ce wancan khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu wani wanda ba annabi ba an hana masa ya sa turare shi kuma annabi zai iya sawa wasu malaman kuma suka ce a Annabi ai lokacin da ya fita yaje yayi aikin haji wace shekara ce ba ta goma ba shekara ta takwas ya bude garin Makka shekara ta tara Abubakar ya zama amirul haji ya dagoranci al'umma musulmi aka je aka yi haji a shekara ta goma Annabi yaje yayi hajjatul wada hajjin bankwana to sai suka ce anan ne Aisha take wannan bayani shi kuma wancan tunda a shekara ta 10 ya faru wannan ya faru a shekara ta 8 tunda ai annabi bayan ya fito Makka shekara ta 8 ya tafi Hunain ya dawo daga can yazo ya da zango a Ji'irana wannan hadisa ta faru shekara ta 8 kenan ko kenan abin da ya faru shekara na 10 ya soke abin da ya faru a shekara ta 8 mun gane bayani tunda anan fatawar da annabi yake bayarwa a shekara ta 8 shi kuma wancan bayani na Aisha cewa tana ɗayyaba annabi gabanin ya shiga ihrami a shekara ta goma ne, sai suka ce to tunda wancan shi yayi jinkiri na aikin da ake yi wa annabi a ɗayyaba shi da tirare, wancan ya soke wannan wanda ya faru a shekara ta takwas, in ji wasu malamai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma tiraren da yake gangar jikinka ka wanke shi sau uku, ko kuma wasu malaman suka ce ba wai ya wanke sau uku ba, a annabi ya maimaita hakan sau uku, ya ce amma tibul ladhi ma'aka faghsilhu bika faghsilhu, amma tibul ladhi bika faghsilhu, amma tibul ladhi bika faghsilhu, kama annabi ya maimaita sau uku, ma'ana annabi ya yi ta maimaita masa saboda annabi bisa al'ada da ɗabi'a tasa in zai magana yakan maimaita shi har sau uku, ba wai yana nufin ya je ya wanke gangan jikinsa sau uku bane, a'a ya yi ta maimaita masa har sau uku. To ita kuma mayafin da take jikinsa ko alkyabbar da take jikinsa wanda ita ma tiraren ya taɓa ta, menene matsayinta? Sai annabi ya ce fanzi'aha, ka cire ta, ma'ana yanzu kar ka yi aikinka na umra da ita, nemi wata a madadinta, ita ka cire ta ka sa wata, tunda ita ma tiraren ya taɓa ta, ta cuɗanya da tirare gaba ɗaya. Sun masna fi umratika, nan akwai typhoon arrow, ya sa sun tumma ba kuskure ne, sai ya zama sun masna, akwai hamzatul wasli, sun masna fi umratika kama tasna'u fi hajjika, nan akwai hamzatul wasli, isna maimakon badun digo da aka yi wa sadun, a kauda wannan digon ya dawo nunun ya dawo tsakiya, sai zama thumma sna fi umratika kama tasna'u fi hajjika, sannan duk abin da zaka yi a umranka ya zama irin abin da zaka kake yi ne a hajjinka, kwatankwacin abin da ka saba kake yi a hajjinka ita ma umranka kai, wato kai kiyasin umranka, kai kiyasin umranka da zaka yi akan hajjinka da ka saba yi, kenan mutumin ya san yadda ake aikin hajji kuma ya saba yin aikin hajji tunda a zamanin jahiliya ai suna aikin hajji kuma sun san aikin hajji, to shine tunda ya san aikin hajji kuma ya saba yana yi, to duk abin da zai yi a hajjinsa yayi kiyasin umrarsa a kansa, ma'anan ya tashi umrarsa yayi kiyasinta da hajjin da ya saba yi, kenan yanzu ba annabi ba sai ya masa dogon bayani ba, tunda ya saba yana yin aikin hajji to umrarsa ma yayi kamar yadda ya saba yake yin aikin hajji, yaje yayi dawafi yayi sa'ayi sannan kuma yaje yayi aski, tunda a aikin hajji ma haka suke yi. Wannan hadisa da muka karanta babban abin da ake so a fito mana da shi karkashinta shine mulazamar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yanda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunda shine ya kira ya Ala ibn Umayya ya zo ya ga annabi lokacin da ake masa wahayi na wannan fatawa da ya ba ma wannan balarabin ƙauye. To dan ta'aliqin da mawallafin yayi a ƙasa duk mun yi bayanin sa, za mu tafi zuwa ga misali na tara cikin misalai da yake kawowa wanda suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine yace ghazwatu tabuk, yakin Tabuk. Wannan kalma ta Tabuk mun san akwai yaki da malaman tarihi suka kira shi da wannan suna, sannan kuma yazo ambatansa yazo cikin nassi na hadisi, ambatan wannan yaki da Tabuk yazo cikin nassi na hadisi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan yaki yana da sunaye guda biyu, an kira shi da ghazwatu tabuk, sannan kuma an kira shi da al-usra, ghazwatu al-usra, an kira shi da ghazwatu tabuk, an kira shi da ghazwatu al-usra. Ghazwatu tabuk ambaton yazo cikin nassi, ghazwatu al-usra shi ma yazo cikin nassi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa lokacin da za a fita yakin, yace man jahaza jaishal usrati falahu aljanna, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, yace duk wanda ya taimaka wajen shirya mayakan usra, shine mayakan yakin Tabuka, duk wanda ya kawo agaji ya kawo gudumawa ya kawo taimako na dukiya ne ko kuma dabba ko makami to lallai wannan yana da aljanna Allah masa tanadin aljanna to shine sayyidina Usman yazo da dukiya mai tarin yawa ya zuba kan cinya annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi yace ma barra Usmana ma fa'ala aw ma amila ba'da al-yawm daga yau duk abin da sayyidina Usman yayi ba zai cutar da shi a imanin sa ba ba zai cutar da shi a addinin sa ba daga wannan rana duk abin da ya aikata ya sha ya tsallaka ya hau tudun mun tsira sheda ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga a cikin hadisin annabi me yace man jahaza jayshal usra mayakan usra ya kira Tabuk da al-usra kenan tana da sunaye guda biyu ana kiranta da Tabuk ana kiranta da usra sannan nassi na al-qur'ani ma ya kira wannan yaki da al-usra nassi na al-qur'ani cikin suratu tauba fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم الله مرؤك كنسر كتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هكا آياتك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة واندسك بأ النبي أساعة العسرة wato lokacin kunci lokacin da aka fita yaki na Tabuka lokaci ne da ake cikin matsi sannan ake cikin karancin abun hannu sannan kuma daidai lokacin ƴaƴan itatuwa sun nuna amfanin gona ya nuna kaga dai lokaci ne da fita zai yi kunci gashi ba dukiya hannun mutane kuma akwai karancin abun hannu sannan kuma lokaci ne da za a dawo da amfanin gona gida kaga kowa zai fifita a ce yana gida amma duk da haka suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka masa da'a wannan yaki na Tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin a watan Rajab shekara ta 9 bayan hijira bayan ya dawo daga yakin Hunain da wata 6 ya fita yakin Tabuka Tabuka gari ne cikin garuruwan Sham wanda gabanin ya shiga karkashin iko na musulmai yana karkashin iko na Rumawa yana karkashin iko na Ruma amma bayan ya shiga karkashin iko na musulmai sai kuma ya dawo karkashin jaziratul arabiya har kawo yau yanzu da nake magana Tabuka yana yankin jaziratul arabiya yana ma karkashin garuruwan Saudiya amma da yana bangaren Sham tsakanin Tabuka da garin Madina kilomita 778 kaga akwai nisa sosai to shi yasa fitan da annabi yayi zai tafi Tabuka saboda jajircewa da karfin imani na sahabbansa garata ga karancin abun hannu ga zafi ga kunci na yanayi amma suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kilomita 778 zuwa 778 zawa 778 in an hada kilomita nawa suka ci zuwa da dawowa kuma ba a jirgi suka je ba a mota suka je ba akan dawaki wasu kuma a kafa haka suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi kilomita 150 da nawa dubu daya da nawa dubu daya da 556 ko 1506 to wannan kilometer fa wasu suna kan dawaki wasu suna kafa kuma haka aka yanka aka je aka dawo yau ko a jirgi ne ko a mota ne kai irin wannan tafiya ai zaka jikkata yanzu daga nan Azarai zuwa Bauchi kilometer kusan 300 ba kadan ko na'am 200 da kadan bai kai bai doshi 300 200 da kadan ko to ko Bauchi ka je zaka jika jikkata to ina ga wanda zai je Bauchi ya dawo kilometer 400 da kadan to sai gashi sun keta kilometer 778 zuwa 778 dawowa kuma suna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi su yasa Allah madaukakin sarki ya jinjina musu to yanzu irin waɗannan mutane in ba mu musu addu'an fatan alheri ba ai mun shige su mun halaka mun tabe ka duba ka ga duk inda aka zo zaka ga ba wanda zai ja da baya wanda ba ja da baya zaka ga yayi nadama kuma Allah ya karbi tubansa mutum uku ne dama wanda suka ja da baya su ma suka zo suka yi nadama sannan aka musu horo kuma Allah ya karbi tubansu to amma sahabban annabi kusan mutum dubu ɗari duk da cewa annabi ya fita yakin Tabuka da mutum 30,000 adadin da bai taba fita yaki da shi ba ya fita yakin Tabuka da mutum 30,000 kaga a cikin sahabbansa mutum uku ne kawai aka samu tseko rashin fitansu to zaka kwatanta 33 ukun su ma daga baya suka zo suka yi nadama saura kuma wanda basu fita ba dama munafukai ne ba a lissafi da su to a wannan guri sai yake ce mana fi ghazwati tabuk faqad tasaddaqa umaru radiyallahu anhu bi nisfi malihi wa ashara ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bidu'ai linnas bil baraka indama asaba an-nasa majaa to anan gurin za a kawo mana gaba cikin gabobi da suke fito mana da yadda sayyidina umar Allah yarda da shi yake lazumtan annabi a fagage daban-daban misali musamman fita ya kukuwa da yayi tai yanzu yakin Tabuka shine yakin annabi na ƙarshe annabi dama yayi ya kukuwa guda 27 kamar yadda Imam al-Iraqi ya bayyana cikin alfiyatus siratin nabawiyya 27 didannal ghazwa inji Imam al-Iraqi in zaka lissafa ya kukuwan annabi guda 27 amma kuma a 27 din nan guda 9 ne kawai aka samu artabu tsakaninsa da kafirai guda nawa nace guda 9 haka ne guda 9 na farko shine yakin Badar na karshe kuma yakin Tabuka to kaga guda 9 nan duka wannan ga ta ita ce na 9 misali na 9 cikin misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke lazumtan annabi mun dauko su tun daga kan na farko tun daga yakin Badar yakin Uhud shine zai zama na biyu to ga kuma yaki na ƙarshe yaki na 9 wanda aka samu artabu tsakanin annabi da mushrikai ko kuma aka dan samu dan sa'insa duk da cewa Tabukan ma bai kai ya kawo ba abubuwan da aka samu bayanan Tabuka suna da yawa lokaci ba zai ba mu dama mu fayyace shi sosai ba yace a yakin Tabuka faqad tasaddaqa Umar radiyallahu anhu bi nisfi mali sayyidina Umar lokacin da annabi yace ko duk wanda ya shirya mayakan Tabuka yana da aljanna to kowa yayi ta kawo gurgudun abin da Allah mallaka masa sayyidina Umar sai raba dukiyarsa gida biyu ya kawo rabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan gurin zai fito mana da yanda sayyidina Umar ke kasancewa tare da annabi a duk abin da annabi yake ko yake bukata ai sai gaba ta biyu da za ta ƙara fito mana da lazumta sayyidina Umar ga annabi musamman a wannan yaki na 9 yakin Tabuka yace wa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidu'ai linnas bil baraka indama asaba an-nasa majaa sannan sayyidina Umar ya bada shawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wa mutane akan Allah ya sanya musu albarka a dan abin da ya saura musu na abinci indama asaba an-nasa majaa a lokacin da mutane suka shiga tsananin yunwa a yakin Tabuka sun wahala sosai sun samu kansu cikin yunwa yunwar da ta kai ta kawo suka rasa ya za su har suka fara tunani ma ko za su yanka raƙuman su ne da suke dauka musu kaya da suke hawa kawunan su ko su yanka su ci saboda bala'in yunwa to bari mu duba nasin mu gani wannan hadisi da zamu karanta Imam Muslim ya fitar cikin sahihinsa Imam Ahmad ya fitar cikin musnad dinsa yace fa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala lamma kanat ghazwatu tabuk asaba an-nasa majaa wannan hadisi an samo daga Abu Huraira kamar yadda muka ce Imam Muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa Abu Huraira Allah ya yarda da shi yace lamma kanat ghazwatu tabuk lokacin yakin Tabuka asaba an-nasu majaa yunwa mai tsanani ta samu mutane wato mutane sun samu kansu cikin matsanancin yunwa wannan yasa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya rasulullah law adhinta lana fanaharna nawadihana fa akalna waddahna suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah law adhinta lana ina ma da zaka mana izini fanaharna nawadihana mu yanka raƙuman mu da muke hawa kan su wanda suke ebo mana ruwa wanda suke daukan kayan mu kaga ai matsin ya kai matsi tunda raƙuman su suke hawa in sun yanka kaga sai su koma tafiyar kafa sannan raƙuman su suke dauka musu kaya da ruwan sha da abinci kuma in sun koma gidajen su da raƙuman suke zuwa su ebo ruwan da za su yi amfani da su a gidajen su shi yasa suka kira raƙuman da nawabi ma'anan nawabi sune raƙuman da suke ɗiban ruwa a kawunan su to shine yanzu saboda tsananin yunwa suke nema ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya musu izini su yanka waɗannan raƙuma su ci sannan kuma su yi amfani da kitsan raƙuma din mu ji irin lafazin da suka yi amfani da shi law adhinta lana kaga akwai ladabi cikin lafazin saboda yanda suke girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam basu zo da siga ko lafazi na umurni basu ce ya manzon Allah kamana umurni mana mu yanka raƙuman mun nan saboda yunwa a'a law sai suka zo da kalmar law ina ma da zaka mana izini kaga akwai ladabi a ciki wato wannan yake fito maka da ladabin sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malamai suka ce akwai bukata idan zaka yi magana da mutum wanda yake madaukaki cikin al'umma kana da bukata gare shi karka bijiro da bukatan da lafazi da yake dauke da umurni kaman umurni kake bashi cewa yi kaza mana ko kuma hani kake masa karka yi kaza mana a'a ka zo da dan lafazin da zai nuna cewa akwai girmamawa akwai karrama kamar yadda sahabbai suke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam basu ce i'izil lana ba kai mana umurni kaga in suka ce kai mana umurni shi ma umurni suke bashi kenan ko duk da dai nema suke to amma sai suka zo da lafazi da yake kunshe da ladabi nasu na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya duba ga irin matsin da suke ciki kuma yana da tausayin al'umman sa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi mai tausayi ne sosai ga mu'minai da suke tare da shi to suna bijiro da wannan bukata tasu annabi bai yi wata ba sai ya ce musu if'alu eh ku je na ba ku umurni na muku izini saboda tausayin su da yake yi tare da cewa kuma in sun yanka ma za su sake shiga wani matsin tunda ai za su koma tafiyar kafa in sun yanka kuma sun ci bayan kwana ɗaya biyu yunwa za ta sake dawowa ka ganin kuma sai zama babu abun hawa ga yunwa to ka gani abun ya yawa kenan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya duba ya gani na farko yanka raƙuman su da suke hawa illa ne gare su cutarwa ne gare su na biyu ita ma yunwa illa ce gare su cutarwa ne gare su to amma annabi da ya duba sai ya musu umurni su yanka saboda yana ga wannan shine yafi sauki irtikabu akhaffud dararain cutarwa ne guda biyu suka zo sai aka duba aka ga wanne yafi sauki sai aka ce a aiwatar da shi yanzu a yanka raƙuman duk da cutarwa ne shi yafi sauki a toshe wannan yunwar tasu shine abin da yafi sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu umurni fa jaa umaru sai sayyidina umar ya zo shi sayyidina umar ba shi da ra'ayin a yanka raƙuma fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah in fa'alta qalla adh-dhahr in har ka ba su umurni suka yanka raƙuman da suke hawa wanda suke daukan kaya ake ɗebo ruwa a kansu qalla adh-dhahr to raƙuman za su yi karanci adh-dhahr ya kira su da adh-dhahr in ji malamai saboda ɗayan dalilai guda biyu dalili na farko adh-dhahr ai baya ne ko tunda mutane suna hawa bayan su to sai aka kira su da sunan wannan aiki da suke yi yanzu annabi in ka bada umurni aka yanka su za a wayi gari abubuwan da za a hau bayan su za su yi karanci sai zan mutane za su yi ta tafiya da kafa sai ya amfani da kalmar az-zahar din, bayan ma gaba ɗaya tunda shi ake hawa sai ya amfani da wannan lafazi din. In har ka musu umurni, yanzu abin da za a hau bayan su za su zamanto sun yi karanci, inji Sayyidina Umar. Wannan shine dalili na farko da yasa Sayyidina Umar ya kira shi da wannan suna. Dalili na biyu da malamai suka ambata, az-zahar a kalmar larabci suka ce zai iya ɗaukan ma'anan mai taimakawa ko mataimaki, tunda suna amfani da raƙuman su taimaka musu wajen tafiye-tafiyensu, suna amfani da raƙuman su taimaka musu wajen ɗaukan kayansu, suna amfani da raƙuman su taimaka musu wajen ɗebo ruwa na amfani a gidajensu. To in har aka ba su umarni suka yanka su, za a samu ƙarancin abin da zai taimaka maka a waɗannan abubuwa ɗin. Shi ne a nan gurin suka ce summiyat bidhalika, malamai masu sharhi suka ce summiya sammal jimala bidh-dhahri imma likawniha yurkabu dhahruha aw likawniha yusta'anu biha ala safar wal ham. Wannan shine dalilin da yasa Sayyidina Umar ya kira su da wannan suna, imma ko saboda ana hawa gadan bayan su, ko kuma saboda ana amfani da su su taimakawa mutane wajen daukan kaya da kuma wajen hawa kawunan su a tafiye-tafiye. To Sayyidina Umar sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, in har ka musu umurni suka yanka waɗannan raƙuma, za a samu ƙarancin ababen hawa, wato raƙuma kenan, za su yi ƙaranci wanda za a hau kuma ya amfani da su wajen ɗaukan kaya. To amma menene mafita, tunda su dai yanzu suna neman mafita ne, yunwa ta ci ta cinye, an rasa ya za a yi. To ga Sayyidina Umar zai ba da mafita, ya ce walakin ud'uhum bi fadli azwadihim thumma du'u lahum bil baraka la'alla Allah an yaj'ala fihi dhalika. Ga shawarin Sayyidina Umar, yace abinda nake ga ya kamata kai ya Rasulullah, ud'uhum bi fadli azwadi, ka sa kowa yazo da dan abin da ya saura na guzurin sa, tunda yanzu guzuri ya kusa karewa saura kiris, su kuma yawan su dan kiris din da ya saura ba za su ci su koshi ba. Wato nan zai ƙara fito ma da ƙarfin imanin sahabban Annabi. Yanzu ɗan kiris ɗin da ya saura, ai ƴan tsirarun za su iya ci su tare yunwarsu ko? To amma ƴan tsirarun sai suke ga ba su kyauta ba, in suka ci saura suna zaune da yunwa. Gashi nan ya ɗan kaɗan gashi ya saura, kowa sai ya ƙi ci. Saboda yanzu ni ina ga in na ci ban kyauta ba, ɗan uwana yana zaune da yunwa. A yau gidaje nawa ne za su kwana da yunwa a unguwarka, kai kuma za a ci abinci kaca-kaca a gida, wataƙil har ma a ajiye ya kwana, wani ma in ba a yi sa'a ba ya lalace a zubar. To su ga abincin nan dai ɗan kaɗan ne, ba zai ishe su ci duka ba. To amma an ajiye shi saboda ni yanzu ina ga in na ci abokina yana zaune da yunwa, duk da kaɗan ne ni ma kaina ba zai ishe ni ba, amma zan ɗan tare yunwa. To ina ga bai kamata in ci ba shi ya zauna da yunwa. To wannan yasa ɗan sauran da ya saura sai suka riƙe shi a hannunsu, suna nema a sama musu halin da kowa zai samu ya ci ya ɗan tada ko maɗar cikinsa. To shi ne sai Sayyidina Umar ya ba da shawari, ya ce abin da nake ga ya kamata a yi ya Rasulullah, ɗan abin da ya saura na guziri da ke hannun mutane ka sa a kawo shi, sai ka musu addu'a ta albarka na Allah ya sanya albarka ciki. In Allah ya sanya albarka kowa zai iya ci ya koshi, kaga saboda mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To anan sai Annabi ya ji dadin wannan shawari na Sayyidina Umar, sai ya ce na'am, ya ce lallai na gamsu, na amince da wannan shawari naka, wannan shawarin da ka bayar hakan za a yi. Kun ga wannan ya fito mana da yadda Sayyidina Umar yake kasancewa tare da Annabi, sannan kuma ba iya kasancewa tare da Annabi bane, yakan taka rawar gani, yakan ba da gudumawa, gagarumar gudumawa ta gani na faɗa. To wannan shawari na Sayyidina Umar Annabi ya ji daɗinta, fada'a alaihi salatu wassalamu bi nita'in fabusitahu. Annabi sai ya sa a zo da mayafi, da aka zo da shi sai ya shimfiɗa shi. Kaga wannan shawarin sayyidina Umar ne zai yi amfani a nan. Thumma da'ahum bi fadli azwadihim, sai annabi ya kira su ya ce duk wanda yake da ɗan saura na guzirin abinci a hannunsa ya zo da shi. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi adh-dhurra wal akharu bi kaffi at-tamr wal akharu bil kisra, sai wannan ya zo da cikin tafi na dabino sai ya zuba a mayafin, wannan ya zo da cikin tafi na tsaba sai ya zuba a mayafin, wannan ya zo da ɗan guntun biredi sai ya jefa a mayafin, shi ne bil kisra. Haka kowa ya zo da ɗan abin da ya saura a hannunsa, aka zo aka zuba kan wannan mayafi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wanda annabi ya shimfiɗa. Hatta jitama'a ala nita'i min zalika shay'un yasir, har sai da ɗan ƙanƙanin abu ya haɗu a kan wannan mayafin, ba dai abu ba ne da ya taka kara karya wanda za a iya ci a ƙoshi, amma ɗan ƙanƙanin abu, wannan ya zo da tafin dabino ya zuba, wannan ya zo da tafin tsaba ya zuba, wannan ya zo da guntun biredi da ya saura masa ya jefa, sai aka samu ɗan abu ɗan daidai gwargwado da ya haɗu a kan wannan mayafi ɗin. Thumma da'a alaihi salatu wassalamu alaihi bil baraka, a nan sai annabi ya yi addu'a na Allah ya sanya albarka cikin ɗan wannan abin da aka tara a kan wannan mayafi ɗin. Thumma qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu fi awiyatikum, ku ɗiba ku zuba a cikin jakukkunanku. Fa akhadhu fi awiyatihim hatta ma taraku fil askari wi'a'an illa mala'uhu, sai suka yi ta ɗiba daga wannan mayafi ɗin suna ta zubawa cikin jakukkunansu har aka wayi gari, babu wata jaka da ta saurafa ce an cika ta da abinci. Kaga da kuma ana ga ɗan abin da ya sauran bai fi ƴan tsirarun mutane su ci ba, su ma in sun ci ba za su ƙoshi ba. Kaga nan zai fito mana da mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya faru a yaƙin Khandaq ko, lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa ya shirya masa abinci ya kira shi ya je da shi da mutum ɗaya ko biyu, shi kuma annabi da ya tashi sai ya yi gayya har hankalinsa ya tashi, yana ga shi kan yau ya fallasa, yau asiri ya tonu, shi da ya shirya ɗan abincin mutum ɗaya biyu zuwa uku, annabi ya masa gayyan mutane ɗaruruwa, yau ya zai sha kunya yau, yana tafi kamar zai nitse a ƙasa. Suka zo gidansa ya shiga ya ce yau kan za mu sha kunya yake gaya wa matarsa, sai ta ce me ya faru, ya ce kin ga ɗan abincin da muka shirya wa annabi wanda bai fi mutum biyu zuwa uku su ci ba, annabi ya gayyato mutane ɗaruruwan mutane ga su a ƙofar gida. Ta ce ina ce annabi ne ya gayyato su, mata mai tunani mai hankali ya ce ƙwarai, ta ce karka damu annabi ba zai kunyata mu ba, ɗauki ka je ka kai. Ya ɗauki abinci ya je kai ya ajiye, annabi ya sa hannunsa ya ce ku ci da sunan Allah, kowa ya ci ya ƙoshi kuma abincin ya yi saura. Mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka a nan gurin abin da ya faru kenan, sai da suka cika duka jakukkunansu wa akalu, sannan kuma suka ci wannan abincin da yake kan wannan mayafi da annabi ya yi addu'a cikin ɗan abincin da bai taka kara karya ba, hatta shabi'u, har sai da kowa ya ƙoshi, kusan mutum 30,000 ɗan abin da aka kawo cikin tafin hannu aka zuba a mayafi, yanzu ko da abinci ne cikin mayafi ai ba za su ci su ƙoshi ba. To amma sai gashi sun cika jakukkunansu kuma kusan mutum 30,000 kowa ya ci ya ƙoshi. Baya ga haka ya ce wa fadalat minhu fadlatun, har ila yau kuma abincin sai da ya saura. Bayan sun cika jakukkunansu sun ci sun ƙoshi aka samu saura a kan mayafin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزن الله يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. باين سنتي سنقوشي سنتي كجاكو كننسو أبنتي يا ثورة تو النبي زينونا موسى تشوافا وانم فني إما تتعلى ba dabara bace ba wayo bane, falala ce da ni'ima ta Allah. To kuma kasuman kar bawa ya mance duk lokacin da Allah ya masa ni'ima, yana daga cikin godiya da zai yi wa Allah ya ƙara kadaita Allah subhanahu wataala a wannan ni'imar da ya masa ya ƙara kadaita Allah subhanahu wataala wajen ibadarsa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wannan yana daga cikin godiya da bawa zai yi wa Allah to shi yasa annabi ya faɗi wannan lafazi din yace ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne la yalqa Allah bihima abdun bawa ba zai haɗu da Allah da waɗannan shahada guda biyu ba shahada cewa Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya wajen ibada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne bawa ba zai haɗu da Allah da wannan shahada guda biyu ba ghairu shakin ya haɗu da Allah baya da kokonto baya tararradi cewa Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya sannan annabi Muhammad manzon sa ne fatuhjabu anhu aljanna akan ya shi daga shiga aljanna yana da wahala matukar ya haɗu da Allah subhanahu wataala yana mai shaidawa cewa annabi Muhammad manzon Allah ne Allah shi kadai yake wajen ibada ba tare da tararradi ko shakka ba wannan ba yanda za a yi a kange shi daga shiga aljanna mecece hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo musu wannan lafazi saboda annabi ya musu ishara cewa abin da suka gani fadin nan daga Allah subhanahu wataala yake to tun daga Allah subhanahu wataala yake to fa wannan yana hukunta cewa dole su kadaita Allah da ibada ba wanda ya isa musu abin da Allah ya musu shi yasa a gurare da dama zaka ji Allah idan yace a bauta masa sai yace a duba fa a ga shine ya halicci bayi ya ayyuhannasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna kaga Allah da yayi halitta shi kadai yake da ikon jujjuya abubuwa yake da ikon azurtawa yake da ikon cutarwa yake da ikon amfanarwa shi kadai ya cancanta a bauta masa shi yasa ibnu kathir bayan an kawo wancan aya na inna rabbakumul lahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma sawa ala al arsh sai yace fal khaliqu li hadhihi al ashiya huwa al mustahiqu lil ibada wanda ya halicci waɗannan abubuwa shi ya cancanci a bauta masa to wanda ya musu wannan abu na suna cikin kunci da yunwa Allah ya kawo musu mafita da warwara a kankanin lokaci cikin sauki ba tare da an wahala ba shi ya cancanta a bauta masa shi yasa annabi ya kawo wannan lafazi cewa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi ya cancanci a bauta masa shi kadai tunda shi ya mana wannan mafita shi ya mana wannan ni'ima shi ya mana wannan budi sannan ni kuma manzon Allah ne abin da nayi wannan daga Allah ne ya tabbatar da manzanci na ma'ana wannan abin da nayi fa kukula ku fahimta cewa yana ƙara tabbatar muku da cewa ni manzon Allah ne sannan Allah da yayi wannan abin shi ya fi cancanta shi kadai a bauta masa shi yasa a duk lokacin da wata ni'ima ta Allah ta bayyana ga bayi akan so a tuna wa bayi cewa Allah fa shi kadai ya isa yayi hakan tunda shi kadai ya isa yayi hakan to shi ya cancanta a kebe shi da ibada to wannan yana daga cikin mawaqib na sayyidina Umar da yakan taka rawa wanda zai fito da lazumtarsa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin da ya shafi ya kukuwan annabi ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana ta fito mana da yadda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa sallam har ila yau bai takaita iya ya kukuwa ba ya shiga gaɓoɓi wanda suke daban-daban rayuwar sayyidina Umar a garin Madina tare da annabi nan ma zaka ji ambatansa tare da annabi yayi kaza a gurin annabi ya ce masa kaza shi ma ya ce wa annabi kaza a rayuwarsu da suka yi tare da annabi a iya shekarun da annabi yayi a garin Madina zaka ji ambatan sayyidina Umar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to kusan idan mun kalli wannan gaba mun bi shi dai tiryan ɗaya bayan ɗaya tun daga yaki na farko da annabi ya fita yakin Badar har zuwa yaki na ƙarshe yakin Tabuk duk zaka ji ana kawo ko a kawo gaba ɗaya wani ma za a kawo gaba biyu wani ma har uku wanda za su fito da yadda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam to gabar da zai je gaban gare ta ita ce rayuwar sayyidina Umar a garin Madina rayuwar sayyidina Umar a garin Madina tare da annabi shi ma za a yi ta kawo gabobi daban-daban da suke nuna kasantuwarsa da lazumtarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan ina ga tunda mun samu misalai har guda tara na yakukuwa da annabi ya fita wanda zaka ji ambaton sayyidina Umar wannan ba za mu dauke su duka mu yi ta kawo su ba saboda duk za mu bata lokacin akan waɗannan misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sai dai babu laifi mu dan zazzabi 1 2 3 saboda mu samu mu tafi zuwa gaba bi na gaba in ba mance ba ina ga mun fi halka 10 ko sha wani abu duka muna ta kawo misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fi halka 10 tabbas ina ga za mu haura halka 10 ko wani abu makamancin haka to kare zama duk karatun namu ya kare a kawo waɗannan misalai din saboda na ga mawallafin ya fadada a wannan babi idan muka ce duk zamu bi mu karanta abubuwan da ya kawo zamu samu kusan halka 30 ko 40 wanda duk sun shafi ko suna da alaka da lazumtar sayyidina Umar ga annabi alhali kuma akwai wasu muhimman abubuwa bayan an dan taba nan din sai a kada a tafi wani guri kuma kara bata lokaci a guri guda ai ta kai kawo a guri guda ina ga babu laifi zamu iya daukan misalai kamar guda uku dangane da rayuwar sayyidina Umar a garin Madina sannan kuma gabobi da suka fito da yadda yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali na farko da zamu dauka a gurguje zamu karanta shi idan mun zo halka ta gaba sai mu dauki misalai guda biyu kuma daga nan sai mu tsallake mu tafi babi na gaba saboda mu samu mu je kai tsaye kan tarihin shi sayyidina Umar Allah yarda da shi wannan misali na farko misali ne wanda yake shahararre mun san shi mun mu'amalance shi mun karanta shi cikin 40 hadis shine hadisi na biyu a cikin 40 hadis yace an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhbarani Umar ibn al-Khattab annahum bainama hum julusun أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب ديب فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر ثم قال يا رسول الله آتيك قال نعم كسان حديث دينا دي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا اعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم حزوا كرشن حديثي ني مي تساي وعند ملائكه جبريل يزو غا النبي صلى الله عليه وسلم يزونا يجنجنا غيووينسا غا غيووين مايكي صلى الله عليه وسلم ياي تا تنبايا وا النبي صلى الله عليه وسلم ya tambaya annabi akan imani annabi ya bashi amsa ya tambaye shi akan musulunci ya bashi amsa ya tambaye annabi akan kyautatawa annabi ya bashi amsa kun ga wannan duk in muka ce zamu dauka duk mu yi ta bayanin sa duk lokacin namu zai tafi tunda shi ma darasi ne mai cin gashin kansa to wannan mutumi bayan ya gama tambayoyin nan a ƙarshe sai ya tambaya kan ni tashin alkiyama annabi ya ce masa da shi da mai tambayan da wanda ake tambaya duk babu wanda ya fi dan uwansa sani to sai dai kuma ya tambaye shi akan me alamomin tashin kiyama annabi ya bayyana masa to daga nan sai tashi ya tafi abin sa sayyidina Umar yace sai muka zauna dan wani lokaci sai sayyidina Umar ya karkata sai annabi ya karkatar da maganar sa zuwa ga sayyidina Umar yace ya Umar atadri man as-sa'il yace ya Umar ka san wanda yazo yake waɗannan tambayoyi waɗanda suke zaune a majalisin annabi Umar ne kawai ba shi bane kawai suna da yawa amma sai annabi ya karkatar da tambayarsa zuwa ga sayyidina Umar dan ya nuna muhimmancin sayyidina Umar kaga wannan zai fito mana da yanda sayyidina Umar yake lazumtan annabi a cikin garin Madina annabi ya tambaye shi ya ce ya Umar atadri man as-sa'il ya kai Umar ka san wanda yake wannan tambayar sayyidina Umar ya ce qultullahu wa rasuluhu an sai na ce Allah da manzonsa su suka fi sani sai annabi ya ce jibrilu atakum yuallimukum dinakum a wata riwaya amra dinikum shi wannan mutumi da kuka ga yazo mala'ika jibrilu ne ba komai ya kawo shi ba sai dan ya sanar da ku addinin kaga a tambayoyinsa sun san rukunan imani a tambayoyinsa sun san musulunci, a tambayoyinsa sun san kyautatawa, a tambayoyinsa sun san alamomin tashin alkiyama. To amma babban muhalli shahid, dalili da ya sa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi dan ya nuna mana yadda sayyidina Umar ke kasancewa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokaci ya kure. Za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu halka ta gaba, sai mu duba sauran misalai guda biyu. Ya kawo misalai da yawa, amma za mu ɗauki uku kamar yadda muka yi bayani. Yanzu mun duba ɗaya, sai mu duba biyu a tsatsaye, sai kuma mu kaɗa mu tafi kai tsaye zuwa ga falalar sayyidina Umar. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.